الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya saki hada mu irin wannan rana ta Litinin, wanda yau 22 ga watan Jumada al-Ula, hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1438, wanda kuma ya dace da 20 ga watan 2 miladiya 2017. Wannan darasi da za mu yi a yau insha Allah shi ne darasi na biyu a cikin wannan littafi mai tarin albarka, Tamamu Tawfiq fi Sirati Siddiq radiyallahu ta'ala an. Idan ba a manta ba, muna bayani dangane da abin da ya shafi matansa, ko kuma ka ce gidansa ka tokan. An yi bayanin matansa, yau kuma za mu tashi bayanin 'ya'yansa. Kenan shafi na 11 yake cewa, wa amma auladu Abi Bakr radiyallahu anhu fahum, amma ya'yan sayyidina Abu Bakar to ga sunan tafi. Na farko Abdurrahman ibn Abi Bakr, Abdurrahman dan Abu Bakar, yace asannu waladi Abi Bakr shine mafi shekarun ya'yan sayyidina Abu Bakar, ma'ana shine babban su. وكان يختلف الى الشام كما يكسنتي هنا كيوا ده كاووا زوا شام في تجاره قريش افكين شانن كاسوانتين قريشاوا في الجاهليه تون ا لوكاتين جاهليه. اسلم يوم الحديبيه يا مسلمتا اونين حديبيه كنن شيكرا تشي ده باين هجره. Wa hasuna islamuhu, kuma musulunci sai kyautatu. Wa sahiba rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam, kuma ya abokanci manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi. Wa qad ishtahara bishaja'a, kuma yayi fice ta fuskar sadaukantaka. Ko ba komai, duk mutumin da kaga cewa yana jagorancin ayarin Qurayshawa daga Makka zuwa Sham, to sai wanda yake gwarzo jarumi ba wai na wasa ba, domin tafiya ce a cikin jeji, ko yaushe ma ɗan fashi sa iya tare mutum. To shi yasa sai zaɓaɓɓu gwarazan suke ɗauka wannan gabara, duk da cewa aiki ne suke yi na abiya su, to amma kuma ba ƙaramin al'amari ba ne. Bal malamai sun ce a ranar Badar shi ne wanda ya zo zare kan sakali, yana kirari cewa duk wanda yake ji ya haɗu to ya zo ya tare shi. Sai na Abu Bakar Allah ya ƙara masa yadda ya zare kan sakali zai je ya tare shi, ɗansa ne ya haifa, manzo alaihi salatu wassalam ya zaunar da shi. To saboda haka shi yasa har kullum ake faɗa cewa al-ibratu bil khawatim, kullum ana la'akari da mai ɗan adam zai cika. Kun ga tun lokacin zaman Makka ka iya cewa duk gidan suka yi imani ka kafa, amma ban da shi. Aka zo Madina shekara ta 1, ta 2, ta 3, ta 4, ta 5, sai a ta 6. Allah subhanahu wata'ala ya haskaka kirjinsa ya fahimtar da shi addini. Shi yasa har kullum kada ka yi mamakin ɓatacce aka yi ya ɓata, yi mamaki shirye aka yi ya shiryu, domin asali wa ɗan adam shi ne ɓata. Mun sha faɗa sau da yawa, ɓatacce ba ya gane cewa a ɓace yake, sai lokacin da Allah ya haskaka masa ya dawo a cikin haske, sannan sai gano cewa a cikin duhu yake. Allah shiryar da mu. To saboda haka sai yake cewa a nabiyu Abdullahi ibn Abi Bakr, wato Abdullahi dan Abu Bakr, sahibul jahd al-azim fi al-hijra, shine ma'abucin kokari babba a lokacin hijira. Wa huwa alladhi kana ya'ti rasulallahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wa abahu, shine ya kasance yana zuwa wajen manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da kuma mahaifinsa, ma'ana Abu Bakr, fil ghari a cikin kogon, wato gharu Saur, bizadihima da guzurin su wa akhbari makka da kuma labarin abin da yake gudana a makka. Kun sani cewa manzo alaihi salatu wasallam mun karanta lokacin da zai yi hijira daga cikin kwarewarsa da gogewa da rayuwa cewa idan da zai fita ya kama hanya tinkis-tinkis to za a bi bayan sa. To amma da ya fita sai ya da zango a Gari Saur shi da Abubakar, wasu sukan likite su takura tsakanin Gari Saur da Gari Hira. Gari Hira shi ne ke kan Jabalun Nur, wanda na san wanda suka je Umar ko aikin haji sun gan shi inda aka soma yin wahayi. To shi wannan a cikin Makka yake, shi kuma Gari Saur a wajen Makka ne a wancan lokaci. Manzo alaihi salatu wassalam anan ya da zango shi da sayyidina Abubakar kafin Allah ya musu izini su fita su kama hanyar Madina. To shi Abdullah ibn Abubakar shi yake tafiya da abinci da kuma labarin Makka, zai je ya wuni a cikin Qurayshawa yana jin tattaunawar da suke yi. To sannan idan rana ta fadi to sai ya sulalo ya taho ya fada wa manzo alaihi salatu wassalam da abin da aka tattauna, ga irin shawarwarin da aka gudanar dangane da ku. To sannan kuma ainihin idan gari ya kusa wayewa sai ya fita ainihin ya koma Makka, kaman ainihin wato bai je ko ina ba. A tsallake wani wuri? Ta. Na'am. Yace walahu mawaqifun mahmuda. Yana da wayansu matsayai wanda suke wato abun godiya wa mashhuda, kuma wanda kowa ya gamsu da su ya san su ba da islamihi bayan musuluncinsa. Na'am. To yake ta waqada usiba bi sahmin, kuma shi Abdullahi dan sayyidina Abubakar an same shi, ma'ana an harbe shi da wata kibiya yaumul Taif a wurin da aka yi yakin Taif. Kun sani bayan bude Makka ko kuma bayan gazwatu abin nan Hunain, daga nan kuma sai aka wuce gazwatu Taif kenan shekara ta 8 bayan hijira. To ya zama an harbe shi da wata kibiya, fama talahu, sai ta yi masa jinkiri, ma'ana waraka ta yi jinkiri, hatta mata shahidan, har ya mutu a matsayin shahidi bil madina a madina fi khilafati siddiq, a halifancin babansa sayyidina Abubakar. Kun ga kenan mutu an harbe shi shekara ta 8 bayan hijira. Kun ga ya shekara 2 yana wannan jiya, sannan mahaifinsa ya yi shekara 2 da kusan 'yan watanni ko dan wata 2 bai wuce 3 da kwana 11. To kenan ya yi jiya wajen shekara 4. Malamai suka ce duk lokacin da ya zamo an yi ma dan adam rauni, kuma saboda addinin musulunci ko da shekara 100 yayi yana jiya, muddin wannan raunin a shi ne ya mutu sunansa shahidi. Shi yasa dama a ka'idar addinin musulunci da wani zai zo ya raunata wani da gangan, to duk tsawon jiyar da zai yi in dai ya zamo wannan raunin ne ajalinsa, to mutum sai ya biya jiya. Shi yasa ba a musulunci idan mutum ya yi ma wani rauni to ba a so a yi saurin yin kisasi, dan ba san inda za ta kaya ba. Kun ga akwai lokacin da wani ya yi ma wani rauni, sai wanda aka yi ma rauni ya zo wajen manzo alaihi salatu wassalam ya ce ya maikin Allah a bi min haƙina, sai ce to ka bari ka warke. Ya ce a kawai shi soke a bi masa haƙinsa, saboda haka sai aka bi masa haƙinsa. To daga nan kuma raunin ya zama yana ta faɗaɗa, yana ta faɗaɗa ya yi muni da gaske, sannan ya sake dawowa cewa ya maikin Allah gaskiya fa gashi-gashi. Ya ce ka kama gabanka, ai sai da na ce ma ka bari a ga yadda za ta kaya, don a yi karamin rauni ya ta girma ya ta girma ya ta girma ya zama ya wuce da ake tsammani. To shi yasa ba a rama rauni daga lokacin da aka yi shi sai lokacin da ya zama ainihin an ga inda ya kai, ko ma ainihin har ya warke. To saboda haka kenan kun ga ya mutu a matsayinsa na shahidi. Na uku daga cikin sayyidina Abubakar, Muhammad ibn Abi Bakar, shine Muhammad dan Abubakar. Ummuhu Asma'u bint Umayr, mahaifiyarsa ita ce Asma'u ƴar Umayr. Wulida ama hajjatul wada, an haife shi shekaran hajjin bankwana, ma'ana shekara ta 10. Wa kana min fityani Quraysh, ya kasance yana daga cikin matasan Qurayshawa. Asha fi hijri Ali ibn Abi Talib, ya girma a bisa ƙarƙashin kulawar sayyidina Ali dan Abu Talib. Wa wallahu Misr, kuma shi ne ya bashi gwamnan Misr a lokacin halifan takarsa. Wa kutila biha, kuma a can aka kashe shi. Idan ba kuma ta ba Asma'u bint Umayr, mijinta na farko Ja'far dan Abu Talib, lokacin da aka kashe shi sai na Abubakar ya aure ta. to shine ya zama an haifi Muhammad bin Abi Bakar lokacin da aka fita zuwa aikin hajjin bankwana. To sai ya zamo Sayyidina Abu Bakar da ya rasu, sai shi Sayyidina Ali ya rika shi ya yi masa tarbiya, kuma gashi har ya ba shi gwamna a Misir. Ina masu cewa ba shiri tsakanin Ali da Abu Bakar, ba na ji za ka ɗauki ɗan makiyi kai masa gwamna. A ina jin ko shugaban kwasan shara ba za ka yi masa ba, in dai ɗan makiyinka ne sai ka ƙara nisan tashi. To amma na tabbatar da cewa duk lokacin da aka ce musamman wancan lokaci an baka shugabanci musamman gwamna, na farko an yadda da addininka, an yadda da amanarka da gaskiyarka da dukkan nagartar mutum. To saboda haka sai ya zama ainihin an kashe shi a can. Na hudu, Asma'u bintu Abi Bakar. Asma'u ƴar Sayyidina Abu Bakar zatun nitsaqayn, ma'abuciyar majanyi biyu. Asannu min Aisha, ita ce wato ta girmina na Aisha. Summiyat zatun nitsaqayn, an ambace ta ma'abuciyar majanyi biyu. Li'annaha sana'at li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa li abiha sufra, domin ita ta yi wa manzo alaihi salatu wassalam da kuma mahaifinta abincin matafiya. Lamma hajara, yayin da suka yi hijira, falam tajid ma tashuddu habihi, sai bata samu abin da za ta daure abincin da shi ba. Kun san a wancan lokaci kuma irin rayuwarmu irin ta da, in za a yi yaro da abinci, to za a ga cewa an sa dan kwali an daure, yanda ko da dai za su faɗi tare to za a tashi kuma. Amma sai ina ga dai an ci gaba, akwai wadata sosai, ko ya bare ba komai. To amma dai a da za ga ko duka za a aike mu da dan bawan gitiri za a aike ka, yanda in kun fadi tare ku tashi tare. Tun kwariya ce sai ta fashe a rasa. To amma bahu kaga ba wata matsala. To saboda haka sai ya zamo idan an yi abinci ana kulle shi a jikin wani kyalle a tafi da shi, to da ta kammala sai ta rasa abin da za ta daure wannan abincin da shi. Fashakkat nifaqaha, sai ta tsaga majanyinta. Wa shaddat bihi sufra, sai ta daure wannan wato ainihin abinci. Fa sunniyat bi zalik, sai aka ambace ta da suna wato zatun nifaqain, wannan suna yana mata dadi, yana ma dukkan ƴaƴanta dadi. Domin menene yasa ta tsaga majanyinta? Domin hidima ga manzo alaihi salatu wassalam. Yace wa hiya zawjatu Zubair ibn al-Awwam, ita ce mata Sayyidina Zubair dan Awwam. Wato bil munasaba, kafin mu shiga gabar, kamar yadda muke fada, Sayyidina Muawiya mutum ne mai tarin hakuri. Nana Aisha Allah ya kara mata yadda, tana cewa tika khaslatani hibbuhumar rahman, Muawiya kana da wa'insu halaye guda biyu wanda Allah yana son su, shine al-hilmu wal anat, kana da juriya da hakuri da kuma bin abubuwa a hankali. Wato da na ambaci wannan gaba wata wani abu ya faɗo mun a rai, kun san Abdullahi ibn Zubair dan nana Asma mutum ne wanda yake marashin tsoro. Shi tunda Allah ya ce yana dan yaro sa ba shi da tsoro, kun taba jin kissan yadda Allah ya masa yana Umar kwarjini, ko yara suna wasa da sun ga sai na Umar sai su fashe, idan sun hango Umar ya taho sun taho sai su kauce. To Abdullahi ibn Zubair wata rana sai na Umar ya taho, shi ma taho shi da yara, da yara suka fashe shi kuma yadda ya dumfari Umar ga dangadan shi ke shi ba Umar abin ya ba shi dariya. Ita Abdullahi da ga da yara sun gudu kai ka tsaya, yace ah, to na farko da ni ba san dai wannan shi ba, saboda haka dan me zan gudu, hanyar kuma ta ishe mu, shi yasa ba sai na ratse ba. To almuhim a Madina yana da wani lambu, wata gona wadda take makauciyar gonar Sayyidina Muawiya, a lokacin kuma shi ne shugaban kasa. To shi kenan idan laborin Muawiya sun zo lokacin ɗiban dabino ko inabi ko wani abu, kasancewa ba wani shinge aka yi ba, wani lokaci su fada wani Abdullahi ibn Zubair sai ya zama sun ɗebi wasu abubuwa. To abin sai ya tosa masa wata ran, sai ya rubuta wasiƙa ya aika Muawiya. Yace yabnu akilatil kabid, ko yabna akilatil kabid, kun san kisan da ake faɗa a yaƙin Uhudu. A yaƙin Badar sai na Hamza shi ya kashe babanta, ya kashe ƴan uwanta, ita Hinduma ta Abu Sufyan. To shi ya sanya ta jirge kuɗi cewa duk wanda ya kashe mata Hamza to za ta ba shi ainihin wannan kuɗin. Sannan akwai wani mutum da ya kashe wanda sai mai gidan wancan din yayi masa alƙawari in ka kashe Hamza to zan yanta ka, to an tara masa abubuwa akan ya kashe Hamza. To kun ga kamar da malaman sirra suka ce da ya kashe Hamza, ita Hindu sai ta zo sai ta farka cikin sa, ta yanko hantarsa, ta tattauna ta furza, ma'ana burin ta ya cika. To saboda haka sai suke kiranta Akilatul Kabid, ma'ana wacce ta ci hanta ko mai cin hanta. Wato kuma wannan gaba tana nuna mana wato tsakanin Allah da bawansa baka shiga duk wani abin da ta yi suna aljanna. To saboda haka to sai shi sai Abdullahi ibn Zubair domin ya kausa wa Awiya, shi ne fa shugaban ƙasa, ya ce yabna Akilatul Kabid, ya kai dan mai cin hanta, ya ce ka shiga hankalinka, idan masu aikin ka ne suka shaki shigowa gona ta, to za ga matakin da zan ɗauka. To Bawiya da ya karanta takarda ya yi dariya, sai kira ɗansa Yazid ya ce, to Yazid ka ga abin da Abdullahi ibn Zubair ya rubuto, ya ce yanzu wani mataki kake ga kamata in ɗauka? To ka san shi matashi yana da rawar kai. Sai ya ce ka aike masa rundunar da farkonta yana wajen ka, ƙarshensa yana wajen sa, ma'ana soja tun daga Sham har Madina kada ya yanke, su zo ma da kansa. Sai ya ce to ai ni ina da abin da yake wannan. Shi kuma sai ya rubuta masa wasiƙa, ya ce yabna zatin nitsaƙain, da Allah ka duba irin wannan. Ba'ana shi sai ya saka wasu da kyakkyawa, ya ce na ga abin da ka rubuto, amma ka sani kai ɗan uwana ne, ya ce wannan gonar na baka ita, ka haɗa da taka, ya ce da akwai abin da zan yi maka ba da ikon da na yi maka. Yana karantawa shi ma sai fashe da kuka. Saboda haka ya taka ya zai same shi har Sham, ya rungume shi ya sumbaci kansa ya bashi haƙuri. To wannan yana nuna wato ainihin juriya da kuma wato ainihin sanin ya kamata irin nasu. To saboda haka sai yake cewa wahiya zawjatu Zubair ibn al-Awwam, ita matar sayyidina Zubair ne dan Awwam, wa hadarat ila al-Madina, kuma ta yi kaura zuwa Madina, wa huwa وهي حامل بعبد الله بن الزبير كما ترى ذكرتك عبد الله بن الزبير فولدته بعد الهجره سيتايتيشي باين هجره فكان اول مولود في الاسلام بعد الهجره سيزما شي ني فاركون دان دا اكا هيفا ا مسلمتي باين هجره كما كما ان malaman sirra suka ce sahabbai sun yi matukar murna domin kusan bai wuce kila wata daya ko biyu ba a ciki a lokacin da aka je da shi. To sai ya zamo tun daga lokacin da aka yi wannan hijira aka je wajen wata bakwai takwas ba mata da ta haihu, sai wasu ke ta Allah ƙara ai gashi nan Yahudawa sun sayarce su ba matarsu masu daina haihuwa. To wannan haihuwar sai ya zamo duk wani tunani an karya shi na cewa ainihin matan sahabbai sun daina haihuwa. To shi ne ɗan da aka so mahaifa a musulunci bayan hijira. Ya ce balagat mi'ata sanatin, nana Asma ta kai shekara 100, walam yunkar min aqliha shay'un, kuma ba ai musun wani abu na hankalinta, ma'ana hankalinta yana nan lafiya kalau, walam yasqut laha sinnun, kuma hakorinta ko ba dai bai fadi ba, wai ane mutum. Wa hiya wa abuha wa jadduha wa ibnuha ibnu Zubair arba'atuhum sahabiyun, da ita da babanta da kakanta da ɗanta Abdullahi ibn Zubair su hudunsu dukkan su sahabbai ne. Saboda kaga kenan ita sahabiya, ɗanta Abdullahi sahabi, babanta Abubakar sahabi, ibn Abu Quhafa kakanta sahabi, ka in ma kaga dama ka ce matar sahabi, kaga zaka hada biyar kenan, ka ce sahabiya, matar sahabi, yar sahabi, jikanyar sahabi, mahaifiyar sahabi. Wanda ba ƙarfi al'amari ba ne. To sai kita Aisha tu ummul mu'minina radiyallahu ta'ala anha, sai na Aisha uwar mu'minin Allah ya ƙara mata yadda, yace hiya ummul mu'minin, ita ce uwar mu'minai as-siddiqatu binti as-siddiq, magaskaciya yar magaskaci, ibnu abi quhafa wato Abubakar dan Abu Quhafa at-Taymiyya, wacce take daga cikin Banu Taym, wato za ga cewa akwai kabilu kanana karkashin Quraysh. Misali kaga Abubakar at-Taymi ne, akwai kabila kita Taymullah, in ka dauki sayyidina Umar za ka ga cewa shi kuma Banu Adi za ka ce Al-Adawi, misali sayyidina Uthman za ka ce Al-Amawi, sayyidina Ali za ka ce Al-Hashimi, ma'ana Banu Hashim. To saboda ka duk wannan kabilu ne wanda suke karkashin Quraysh, kire da ka ce At-Taymiyya, ma'ana yar Banu Taymilla, shi kuma sayyidina Abubakar za ka ce At-Taymi. Saboda kada mutum ya dauka ta to ko wannan Ibn Taymiyya ya sabo asali, saboda ka shi ba Quraysh bane ba. Ina fata mun gane. Watukuna umma Abdullah, ana mata alkunya da umma Abdullah duk da ta bata taba haihuwa ba. To amma wasu malaman sira sun ce wannan Abdullah ibn Zubair da ake fada kun ga dan yayata ne, ba uwarsu daya ba, babar ta daban, ita babar ta daban. To saboda haka amma dai uban su daya. To kasancewa bata taba haihuwa ba sai ake mata alkunya da cewa umma Abdullah, ma'ana uwar Abdullah. Wulidat fi sanati al-khamisati ba'd al-bi'sa, an haife ta a shekara ta biyar bayan annabta, ma'ana an soma wahayi da shekara biyar aka haife ta. Wata zawwaja biha, wannan biha ne ba'un ne ba ya'un ba ne. Wata zawwaja biha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya aure ta, ba'da wafati Khadijata, bayan rasulna na Khadija, fi sanati al-ashirati min al-bi'tha, a shekara ta goma bayan annabta. To amma wannan da aka ce fi sanati al-ashira min al-bi'tha ba ana nufin shi auren ba, ma'ana rasuwan na na Khadija. In ba kuma ta ba a Nabiyyur Rahama, mun karanta cewa mata ta biyu ga manzo alaihi salatu wassalam ita na Sauda, na na Khadija ta rasu a shekara ta goma bayan soma wahayi. To bayan wata daya sai manzo alaihi salatu wassalam ya aure na na Sauda. To kuma bayan auren na na Sauda da shekara daya sai aka aure na Aisha a cikin watan Shawwal. To kun ga kenan tsakanin auratta da rasulna na Khadija ka ita shekara daya, kuma ka ce da wata daya. To saboda ka kenan nan da yake ta sunnatul ashira yana ta'alluki da ma'ana a wafatin na Khadija ba auren na Aisha din ba. Ita bayan shekara ka ita ta 11 bayan bi'sa ainihin ya zama an aure ta, domin kusan daga auratta akai shekara biyu da kusan wata biyar sannan aka tare aka hijira zuwa Madina. Yace wa hiya bintu sitti sinin, a lokacin tana yar shekara shida. Wa bana biha, manzo alaihi salatu wassalam ya tare da ita, wa hiya bintu tis'i sinin, alhali tana yar shekara tara. Ashat ma'ahu, ta rayu tare da shi, wa hiya ahabbu nisa'ihi ilai, ita ce mafi soyuwar matansa a wajensa. Yace bal ahabbu nisa'i ilai al-itlaq, gaba ki ɗaya ma ita ce yafi so a cikin mata kaka, ba ma to ga sai matansa kaɗai ba. Saboda mun kan hadisin Amr bin al-As yake cewa na tambayi manzo alaihi salatu wassalam cewa a cikin mutane wa kafi so, sai ya ce Aisha, kaga bai to ga cewa ba, sai ya ce minar rijali, sai ya ce Abuha, ya ce thumma man, ya ce thumma Umar, yace fa adda rijalan, shi ne daga nan sai daka ta kai ta lissafi ba shi ciki. Allah ya samu dace. Yace wa tuwfiyat radiyallahu anha sanata 57 al-sahih, wato ta rasu Allah subhanahu wataala yadda da ita bayan shekara, wato shekara 57 bayan hijira kenan, bayan wafatin manzo alaihi salatu wassalam da shekara 47 sannan ta koma ga Allah. وصلى عليها ابو هريره رضي الله تعالى عنه, ابو هريره الله قال masa yadda shine ya sallace ta, wa dufinat bil baqi, kuma an binne ta a baqi. Wa kana li aishata رضي الله عنها taqaddum ala sayr azwajihi sallallahu alaihi wasallam, nana aisha ta kasance tana da wato gabata akan sauran matan manzo alaihi salatu wasalam fil ilmi wal fiqhi, a cikin ilimi da kun fahimtar addini, ma'ana ta shi akan su ainihin ta gabace su. Fa hiya awsa'u minhunna ilman, ta fi su yalwan ilimi, wa aktharu ma'rifatan, ta fi su yawan sani, wa ittila'an ala ahwalihi, kuma ta fi su tsinkaye a bisa halayen manzo alaihi salatu wassalam, wa alaihi salatu wassalam wa akhbarihi sallallahu alaihi wasallam, da kuma laburran manzo alaihi salatu wassalam. Wa la tudaniha ayyatu wahidatin minhunna, babu ɗaya daga cikin matar da take kusatar ta, fi sa'atin ahadith, a cikin yalwan hadisai, وكفت الاطلاع دكما يوان انكاي الاثار ابسا حديثي فانها تعد من كبار حفاظ السنه من الصحابه انا لسه فاته daga cikin manyan mahaddatan sunnan manzo alaihi salatu wasalam daga cikin sahabbai ولم يسبقها احد منهم باب داي daga cikin su wanda ya gabace ta wala wasala ila makanatiha almutamayyiza kun babu wanda ya kai matsayin ta wanda yayi fice fil hadith a cikin hadisi siwa khamsati ashkhas fati sai mutane biyar min al-mukthirin fil hadith a cikin wanda suke maiwaitan rawaito hadisi mun sani malamai sun ware mutane shida a cikin maza na Aisha ita ce daya daga cikin mata wanda suka fi kowa rawaito hadisi nan ba farko shine wa Abu Huraira wanda ba mai ja to daga nan sai Anas ibn Malik sai Abdullah dan Umar sai Jabir dan Abdullah sai Abu Sa'id sai Ibn Abbas sai Aisha ka iya cewa Aisha ana gabatar da ita ina da gwaka Ibn Abbas ko kuma akan Abu Sa'id ma'ana ita ce lamba ta shida a wajen rawaito hadisi kenan mutum biyar su ne a gabanta a wajen rawaito hadisi masu yawa to sai ta shida Ummu Kulthum bintu Abi Bakr Ummu Kulthum yar sayyidina Abu Bakr yace ummuha Habibatu bintu Kharija ma yace ita ita ce Habiba ya Kharija توفي أبوها أبو بكر الصديق رضي الله عنه ما هي فين تسيرنا أبو بكر أن قال مصيد دايا رسو وهي حمل الهالي تناتكي ثم ولدت بعد وفاته فننسيك هي فيتا بايا رسو السا وهي التي كان أبو بكر لأم المؤمنين عائشة حين حضر الوفاة إتتي ود سيدنا أبو بكر يفعل من عائشة يا يندى رسوى ألام متوسك ذو مسا sai yace mata inna ma huma akhawaki wa uktaki wanda za ki ci gado tare da su yan uwanki maza biyu ne mata biyu kun ga Abdullahi ya rasu tun a lokacin khalifan takassa kun ga wanda ya rage shine Abdulrahman da kuma Muhammad kenan sai Asma uku kenan ga Aisha ta hudu to saboda haka kenan dama ayansa shida ne maza uku mata uku to sai ya rasu to sai ki ta wanda zaki ci gado da su yan uwanki maza biyu ne mata biyu kalat sai ta ce hadhihi asma'u qad araftuha to wannan dai asma'u ce yan uwa ta na santa famanil ukhra to wacce ce don ka ce yan uwa na mata biyu ni na san asma'u wacce ce dayar kala sai ce zubatani binti kharija yace wacce take cikin ya kharija kada ulkiya fi khaladi yace an tarfa a cikin tunani na annaha jariya ce wa ya mata ce kuma kaga ba madula balla sana ce an ji ayi tsakani a ce ai sai da akai tsakani sannan a gane cewa ainihin ya mata ce sai na bakar Allah ya masa wannan ni'ima Allah ya sa kwarre ne a wajen fassara mafarki da kuma so da dama yakan faɗi abuwa yayi hasashe kuma Allah ya tabbatar da wannan hasashen nasa فكانت كما قال فيتكسنتي كمر يد يفدا وولدت بعد موته في اكهيفتا باير رسوسا بل يتي هذه هي قصرة الصديق wannan sune iyalan gidan as-siddiq al-mubaraka wato iyalai masu albarka allati akramaha Allah bil islam wanda Allah ya girmama su da addinin musulunci wa qad ikhtassa bi hadha al-fadl Abu Bakr sayyidina Abu Bakr ya kebantu da wannan falala radiyallahu ta'ala anhum min bayni sahaba tsakanin sauran sahabbai fala yu'rafu arba'atun mutanasiluna ba a san wayansu jerin mutane hudu wanda suka bibiyi tsatsan juna ba ba'dhum min ba'dhin sashen su daga sashe sahibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda suka abokanci manzo alaihi salatu wasalam illa ala Abi Bakr as-Siddiq sai iyalan gidan sayyidina Abu Bakr ma'ana ba a taba sanin wani gida da zaka samu jerin gwanan mutum hudu ba wani dan wani zikan wani wani dan wani zikan wani ta taba kunnan wani ke da za a ce ko kuma a ce duk sahabbai gabaki dayan su to ba a san wannan ba sai a gidan sayyidina Abu Bakr shine Allah subhanahu wataala ya ma wannan yace wahum Abdullah ibn Zubair sunu Abdullah dan Zubair sannan ummuhu asma'u bintu abi bakr ibn abi quhafa fa ha'ula al arba'a sahabatun mutanasilun yace waɗannan guda hudu ma'ana da Abdullahi dan Zubair da babansa Asma da Abubakar da babansa Abu Quhafa to waɗannan hudun sahabbai ne mutanasiluna wannan zaka bibito san juna wa aidan yace sannan kuma ma Muhammad ibn Abdurrahman akwai Muhammad dan Abdurrahman ibn Abi Bakar ibn Abi Quhafa ma'ana kenan shi ma jikan sayyidina Abubakar dan Abdurrahman kaga shi kansa Muhammad dan Abdurrahman sahabi ne babansa Abdurrahman sahabi kakansa sayyidina Abubakar sahabi sannan kuma baban kakansa Abu Quhafa shi ma sahabi saboda kike nan gani nan bari nan kyauta ce ta Allah subhanahu wata'ala Hausawa suka ce wai rago aka kare aka so da gwaiwa Allah ya ba rago babu yadda za a yi haka Allah ya riga ya tsara duk da baraka ba za ka iya zama wa sahabi ba Ibn Abbas da Ibn Mas'ud yake cewa Allah da ya halitta bayinsa kakaf ya kalli zukatan duk mutane ya ga babu tsarkakken zuciya irin ta manzo alaihi salatu wassalam to sai ya zabe shi sama da duk halittar Allah sannan da Allah ya ware annabawa ya sake kallon zukata ga ba masu nagarta da tsarki irin zukatan sahabbai to sai ya zaba manzo alaihi salatu wassalam sahabbai su zama ainihin abokan zaman sa abokan mu'amalarsa wannan baiwa ta kyauta ce ta Allah duk ibadar da zaka yi in zaka ce kala 100 baka ci baka ta baka komai sai karatun qur'ani to sahaban taka ji an riga an rufe sai dai ka zama kore koren wali in Allah sa ka dace amma sahaban taka wanda an riga an gaba baiwa ce wanda Allah ya riga zabe wa sun riga sun wuce amin da Allah ya samu dace to saboda haka malam yake cewa walaysa min as-sahabati man aslama abuhu wa ummuhu wa auladuhu babu a cikin sahabbai wanda da babansa da babarsa da ƴaƴansa duk suka musulunta wa adarakun nabi sallallahu alaihi wasallam kuma suka ruski manzo alaihi salatu wassalam wa adarakahu aidan banu auladihi sannan ƴaƴan ƴaƴansa ma suka ruski manzo alaihi salatu wassalam illa Abubakarin sai sayyidina Abubakar min jihatir rijali wan nisa ta fuskan ƴaƴansa maza da fuskan ƴaƴansa mata kun ga Muhammad bin Abdurrahman kun ga bangaren ɗansa namiji sannan ga Abdullahi bin Zubair ɗan bangaren ƴarsa mace saboda haka babu wanda Allah ya mai wannan baiwa a ce kai da matarka da mahaifinka da mahaifiyarka da ƴaƴanka duk sahabbai har jikoki wannan ba karamar daraja ba ce yake cewa fa kulluhum amanu bin nabi sallallahu alaihi wasallam dukkan su sun yi imani da manzo alaihi salatu wassalam wa sahibuhu kuma sun abokance shi fa hadha baitus siddiq wannan shine gidan sayyidina abubakar as-siddiq fa ahluhu ahlu imanin iyalansa iyalan imani ne laysa fihim munafiq ba munafiki kwata kwata a cikin su walai urafu fi sahabati mithlu hadhihi wato ba a taba sanin makamancin wannan a cikin sahabbai ba ligairi baiti abubakarin radiyallahu anhum in ba gidan sai na abubakar ba Allah subhanahu wataala ya kara musu yadda to sai gaba ta uku yace as-siddiqu qabla al-islam sai na abubakar kafin zuwan addinin musulunci yace kana abubakar as-siddiq fil jahiliya sai na abubakar ya kasance tun a lokacin jahiliya min wujihai quraish yana daga cikin masu daraja Qurayshawa wa ashrafihim mafiya daukakarsu wa sannan kuma wa ahadi ru'asaihim kuma ɗaya daga cikin shugabannin su ne wa yasta'inu bihi alqaumu fi ma nabahum mutane suna neman taimakon sa duk wani abin da ya bijiro gare su wa kana bihi fi makkata diyafat sai na Abubakar ya kasance a Makka wato yana daukan nauyin saukar da baki la yaf'aluha ahadun babu wanda yake iya wannan sai shi saukar da bako a wancan lokacin ba karamin al'amari bane ba domin sai kaga cewa mutum 20-30 sun zo bakon ta lokaci daya ka san kuma a saukar da su a ciyar da su a shayar da su ba karamin al'amari bane ba ka gwada yanzu a ce mutane goma sauka gidanka baka shirya ba to kaga karshe sai dai ka ce na farko su zo masallaci goma sallaci ka dan zaga gun yan uwa ka dan ranto ka dan har hado musu to sayyidina Abubakar shine mai dauka wannan gabara ko ba ko mutun yayi sai tura shi gidan sayyidina Abubakar Allah ya masa wannan kana radiyallahu anhu fil jahiliya wajihan ya kasance Allah ya kara masa idatul a jahiliya mutum ne mai daraja ra'isan kuma shugaba ne min ru'asai quraishin daga cikin shugabannin quraishawa wa ilayhi kanatil ashnaqu fil jahiliya zuwa gare shi ne diyya take kasancewa tun a lokacin jahiliya sai ce wal ashnaqu addiyat idan ka ce al ashnaq shine diyoyi fa kana idha amala shay'an ya kasance idan ya dauki wata gabara qalat fihi quraishun sai quraishawa su ce saddiquhu ku gaskata shi zai iya ma'ana duk lokacin da diyya ta kama wani gida ko wani mutum sai ce shikenan za a biya maka to in ya fada za a ce shikenan an gama bai taba fada bai cika ba sai ce ku gaskata shi wa mudhuha malatahu ku zartar da wannan gabara da ya dauka wa hamalata man qama'ahu abubakar da ma nauyin duk wanda sai da abubakar ya tsayu da ainihin nauyin sa wa in ihtamalaha ghayruhu idan kuma wani yace a ya ji ya gani an zo an samu wasu mutane suna rigima wani yace kwalan wani cewa sai ka biya ni dirhami na 500 to in wani yazo ce to shikenan sake shi zan biya khazaluhu mutane quraishawa sai su yarbar da shi walam yusaddiqu ba su gaskata shi ba sace kai rike shi da kyau ba zai iya biyan ka ba wanda yace zai biya ka dai amma idan Abubakar ya tace shikenan ka sake shi Abubakar zai biya wannan ba karamar daraja ba ce sai ce washtahara bi iddati umur kuma yayi fice da abubuwa da dama abu na farko kana sariyan min athriya'il qaum ya kasance mawadaci ne daga cikin mawadatan mutanen tajiran kuma ya kasance dan kasuwa bi ra'as malin da uwar dukiyar da la yaqillu an 40 alf dirham ba za ta kasa dirhami 40,000 ba ma'ana uwar kudin sa wa qad dakhala busra min ardi sham litijara kuma ya je busra daga cikin yankin kasar sham domin yin kasuwanci abu na biyu wa kana aliman bi ansabil arab wa akhbarihim ya kasance masani dangane da dangantaka quraishawa da kuma labarun su wala hu fi zalika ba'un tawil ya kasance yana da kaso mai tsoka anan ba kun san muna da takadira ta na tsawo muna da dani muna da kamu muna da gaba ko dani shine kai haka kamu kuma daga nan zuwa nan gaba kuma shine ka bude hannunka to larabawa suna kina da cewa tawilul ba wato mai tsawon haga gaba to ana nufin wanda ya zama yana da kaso mai tsoka a cikin abu ya kace lahu ba'un tawil fil ilm ma'ana yana da kaso mai tsoka a cikin ilimi to sayyidina abubakar Allah ya bashi kaso mai tsoka a cikin sanin dangantakan larabawa ko kuma kace quraishawa da kuma ainihin labarun su ya ta'allamu minhu an-nas ilm al-ansab mutane suna koyan ilimin dangantaka a wajen sayyidina abubakar kafin larabawa Allah ya musu ni'imar ba sai sun rubuta abu ba komai haddacewa suke a zo a zana maka wani dan wani bikan wani misali yanzu a tsaya ga kaka ko kuma ka ce mai gida yana da yaya wajen 20 ko 30 sannan kowane da zaka samu shi ma akwai nasu yayan to inda zaka zo ka samu wani dattijo ba rubutawa ba in ya zauna zai ce maka to wane yana da mata kaza matarsa wance tana da yaya maza kaza mata kaza sannan dan nata wane ya auri mata kaza kuma ko sai ya zane ma yayan sannan ya koma duk sai ya zane ma gidan gabaki daya to haka Allah ya yi su to sai da Abubakar daga cikin wanda Allah subhanahu wataala ya yi wannan baiwa yace wa yakfihi shahadatan lidhalik wa fakhran kuma ya ishe shi sai da Abubakar sheda a bisa haka da kuma abinda za a yi alfahari irsalun nabi sallallahu alaihi wasallam Hassan ibn Thabit ilayhi lokacin da manzo alaihi salatu wassalam ya yi kasan dan Thabit zuwa gare shi lamma arada hija quraishin yayin da yayi nufin yayi zambo ga quraishawa fa qala lahu sai manzo alaihi salatu wassalam ya ce masal bil thabit la ta'jal kada kai gaggawa fa inna abubakar a'lamu quraishin bi ansabiha abubakar shi yafi quraishawa sanin dangantakar su wa inna li fihim nasaban ina dangantaka a cikin quraishawa hatta yukhallisa laka nasabi kaje domin ya tantance ma nasabata ma'ana kun sani mutarkan quraishawa suna yin zambo ga manzo alaihi salatu wassalam dai wa za ga cewa suna yin abubuwa da cin mutunci to Hassan ibn Thabit ya kan maida musu martani to shi manzo alaihi salatu wassalam sai yake ce ma Hassan kada kai saurin maida martani kaje kai zambo ga wanda iyaye ne a wajena kane wajen Abubakar shine zai tantance ma nasaba ta yadda ba za ka shiga a cikin alfarmasu ba. Abu na uku annahu lam yashrab al-khamr fi al-jahiliyya, sayyidina Abubakar bai taba shan giya ba hatta a jahiliyyarsa, bal harramaha ala nafsihi, a'a shi da kansa ya haramta ma kansa giya, ma anna ta'atiha laysa aiban indahum, tare da cewa amfani da giya ba aibu bane a wajen al'ummar Larabawa a wannan lokaci. Wa sababu fi taharimi al-khamr, dalilin da yasa ya haramta giya ala nafsihi a kansa, ma akhbarat bihi Aishatu radiyallahu ta'ala anha, wato abinda na Aisha Allah ya kara mata da ta bada labari da shi, qalat tace harrama Abubakar al-khamrata, tace sayyidina Abubakar ya haramta giya ala nafsihi a kan kansa, falam yashrabha fi jahiliyatin, bai taba shan giya ba a lokacin jahiliya, wala islamin, sannan bai taba shan giya a cikin addinin musulunci ba. Wadhalika annahu marra bi rajulin sakaran, wannan ko ya faru ne watan ya wuce ta wajen wani mutum wanda yake maye, yadau yadahu fil azirati, sai ya sa hannunsa a cikin bahaya, wala alla ko wanda yayi ko wanda waninsa yayi, saboda ka sai sa hannunsa a cikin bahaya, wayudniha min fihi, sai ya kuma dauko hannun ya nufo bakinsa da hannun, fa idza wajada rihaha, idan yaji warin bahayan sarifa anha, kuma shikenan sai aka wanda shi, ma'ana sai ya kauda kansa, to kuma sai ya sake dangwal hannun nasa, sai ya dauko zai kawo ainihin a fuskarsa. Sai na Abubakar yana ganin wannan da gwalgwalo, yace to duk abin da zai sa dan adam yayi wannan ba a kai a cikin sa, dama Allah ya taimake shi bai taba sha ba. Na ya kai to mana Imam Al-Qurtubi a cikin innamar khamru wal maisir, rashin tafsirin wannan ayat ya kai to cewa wani yana hikaitowa ya ga wani mutum ya sha giya ta kai masa karo, sai ya zo zai reba wani ya tara kwarya ko kofi, kuma shi kenan sai ya alwala da fitsalin, kuma ya daga kai sama ya ce Allahumma ij'alni min at-tawabin waj'alni min mutatahhirina, kaji min mutatahhirina, wanda yayi alwala da fitsali kuma yana roƙon sani daga cikin masu tsarki. Yace wani kuma ya sha ta ya tantsele ya fadi, sai kare yazo yana lasar bakinsa, sai ke cewa akramaka Allah kama akramtani, eh Allah ya mutunta ka yadda ka mutunta ni, wai kare na shi bakinsa ya mutunta sa, to duk wannan giya idan zai take haifar da wannan wani abin da zai baka takeici, zaka samu yanzu hatta Turai da America a samu shugaba dan giya abin tar da Allah wadai ne, bal idan mutum yana da record na shan giya a da dai ban san a yanzu ba, to ana iya haramta masa shugabanci ma gabaki daya, ko kuma yana mulkin aka same shi yana yin tatil da giya za a iya tsige shi. Amma mu a kasashen mu Allah kiyaye, akwai wasu da suka wuce cewa ana siyo giya kwalba daya 250,000 a kasan nan asha, wasu masu wani matsayi kujera ta sama-sama. Akwai shugabannin da ake zargi da cewa giyan nan yadda ka san ruwan sha haka take a wajensu, ba lokacin da za ta yanke a gidansu, kuma abin da kai ce ka samu ta musulmai ne, ba da son shi kai to mana abubuwa da yawa ce, amma dai abin tar da Allah wadai ne, a ce wai ga musulmi kuma shugaba, dan Allah dan giya wani alheri zai kulla dan giya, Allah kyauta. Abu na hudu amin, yace na sha fihim Mahmud as-Sira, sai na Abubakar ya tashi a cikin Qurayshawa yana abun godewa tarihin rayuwarsa, ma'ana tarihin rayuwarsa abun godewa, hasan al-akhlaq mai kyakkyawa wanda dabi'u, za amanatin wa salahin ma'abutin amana da kuma nagarta, ya qul shaykhul islam ibn taymiya rahimahullahu yana cewa wa kadhalika as-sahabatu, hakanan sahabbai alladhina amanu bir rasul sallallahu alaihi wasallam, wanda suka yi imani da manzo alaihi salatu wasalam, ba'da jahiliyatihim, bayan jahiliyatu, wa kana fihim man kana mahmud at-tariqa, ya kasance daga cikin su akwai wanda aka san su, wato ana gode ma irin tafarkin rayuwarsu kabilar islam kafin shigo addinin musulunci, ka Abubakar as-Siddiq radiyallahu ta'ala an, kamar sayyidina Abubakar mai yawan gaskiya Allah subhanahu wa ta'ala ya dade shi, fa innahu lam yazal ma'rufan bi sidqi, shi bai gushe ba sananne ta fuskan gaskiya, wal amana da kuma ainihin amana, wa makarimul akhlaq da kuma kyawun dabi'u, lam yakun fihi qabl al-islam ma yu'ibunahu bihi, bai da wani abin da za aibata shi da shi tun ma kafin addinin musulunci. Wal jahiliyatu kanat mushtarikatan fihim kullihim, kuma rayuwar jahiliya ta kasance ta hada dukkan ainihin sahabbai gabaki daya kafin shigowa addinin musulunci. To ma iya ci gaba ko mu tsaya? To in mun fara akwai wuri kwana? A'a, ina ganin dai kawai babari nan. Mu tashi da ƙarshe ƴan uwa, akwai ɗan uwa da muke zama yau da kullun da shi a karatu guda da Aziz, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe shi da wani abubuwa marasa daɗi. To muna fata za a yi masa addu'a, Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi lafiya. Kuma akwai dan uwa Mala Ibrahim, wanda Allah ya yi wa matarsa rasuwa inabi yau kwana kusan 5 kenan ko 6, wanda ita ma muna fata yan wazo su yi mata addu'a, Allah ya gafarta mata, kuma Allah ya kula da bayan da ta bari, shi kuma Allah subhanahu wata'ala ya canza masa wacce ta fi zama alkhairi gare shi, kuma Allah ya bashi ladan juriya da haƙuri. Sauran musulmi da suka rasu gabaki ɗaya, Allah mana kyawun ƙarshe ya sa mu cika da imani. Allah ya samu dace. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tambaya ta farko wanda yake cewa malam, tambaya ta ita ce, malam ni dan kasuwa ne, amma akwai wani mai gidana yana aikin gwamnati. To malam, idan an kawo kaya a raba wa jama'a, sai ya raba kaɗan ya kawo sauran kasuwa ya siyar mana a farashi mai sauki, mu kuma mu dora wani abu a kai mu ma mu sayar da su, malin ya hukuncin yin haka a musulunci? To ina ga kila baka bukata amsa anan. Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. To in ku arin da tsaya yanzu kana taimakonsa ne a wajen bin Allah da jin tsoron Allah, ko kuna taimakonsa a wajen sabon Allah da kauce layi? Wannan shi ne ma abin da ya fi muni haƙƙin ɗan adam. Wato irin wannan abubuwan shi ya sanya nake cewa ni ba ga hujjar da talaka zai dinga zagin shugabanni a ƙasar nan ba. Duk wanda ya samu wata 'yar kwana da zai yi zalunci, wallahi sai ya yi. Yanzu dai ku duba, kayan nan ba nasa ba ne, ya sani ba mallakar sa bane, bayan Allah aka ce a rabawa, amma kuma sai ya karkata su ya kai su kasuwa ya sayar, kuma ƙarshe sai ka same shi a sahun gaba, sai ka same shi a sahun gaba masallaci. To irin wannan gaskiya haramun ne. Idan kuna sai wannan kayan kuna taimaka masa a bisa sabon Allah da kuma zalunci, ku nemi Allah gafara abin da kuka aikata a baya, kuma kada ku sake taimaka masa akan wannan. In zai yi ma ku yi masa wa'azi, ku ce masa wutar balbalce yake ci, Allah ya shiryar da su ga baki ɗaya su daina. Wanda ke ta malam, mutum ne yana tafiya a adaidaita sahu, sai ya kaɗe mutum, mota kuma ta zo ta taka shi ya mutu. Malam mai motan ne zai yi kafara, ko mai adaidaita sahu, ko kuma dukansu ka huta lafiya? To na farko, abin da ya shafi hatsarin mota, malamanmu ba su faye son su ba da yankakkiyar fatawa a kai ba tare da an gaida abubuwa sun gudana ba. Yanzu kasashen musulunci, yanzu ka ɗauki irin ƙasar Saudiya, akwai lokacin da za ga mai mota ya banke mutum ya mutu. To amma kila za a ba da rabin diya, ko ma a ba da sulufin diya, kai wani lokaci ma ushirin diya, sakamakon contribution ɗin shi kansa wanda aka banke ɗin. Akwai lokacin da za ka samu cewa in ka kasa laifi gida 10, to shi wanda aka banke shi yake da kashi 9 a cikin 10. ko kashi 8 a cikin goma wanda ya banke shi bai wuce kashi 2 ba duk da cewa dai za a dauke shi a bisa kisa na kuskure kuma sai a yi kafara akan haka idan ya zamo mutum ya yi irin wannan haka ya tabbata kamar yadda ya faɗa ba daidaita ya kade mutum mai mota ya take to na farko su biyu za su haɗu su biya diya kuma kowannensu zai yi azumi na kafara wannan dai a tarkace shi ne abinda malamin suke ba da fatawa wannan kisa assalamu alaikum wa rahmatullah bayan ya yi addu'a yake cewa da fatan malam ya dawo gida lafiya malam dan Allah ina son a ƙara jan hankalin mutane a kan rabon gado malam wallahi mutane suna sakaki da shi sosai dan akwai mahaifinmu da Allah ya yi mai rasuwa malam har yanzu ba a raba mana gado ba kuma ya bar kuɗi a kasuwa ana juyawa ga kuma gidaje da filaye ya bari amma akwai babban yayinmu shi ne yake komai a kai kuma ga shi ma sai mallakar kadarori yake mu ko oho sai dai in kar bukatar mutata shi yayi mana shi ne nake son malam ya kara jan hankalin jama'a akan laban gado to wannan abubuwa iyakan mu da mu faɗa a nan wani ba wai baya ji bane ba gaskiya akwai mutanen da suke kasassaba a harkar laban gado wallahi ba wai karatu irin wannan na majalisi ba kiran su ake ai musu nasiha amma wallahi ba sa janyewa a wasu shekaru ko in ce a wasu lokuta can akwai wanda na san yayi irin wannan sun yi irin wannan akwai wanda ya cancanci gado aka haramta masa gado wanda suka yi wannan din muka kira wanda abin ya shafa muka yi musu nasiha cewa wannan rabon Allah ne ya yi shi ba dan adam ne ya rabon gado ba kuma duk lokacin da baka ba mutum hakkinsa a duniya ba sai ka biya shi a lahira wannan dole ne mutum ko yadda ko bai yadda ba kaman yanda ita dukiyar gado ba a yi kuɗi da ita a garin nan akwai mutumin da ya mutu yadda ake ba mu labarin in ya inganta daga cikin ƴaƴansa akwai wanda ya mallaki gida ya kai wajen 27 zuwa 30 yana da yaya da yawa filaye gidaje kuɗi amma yanzu mafi yawan su ma maula suke saboda haka kada ka ɗauka cewa wai dukiyar gado in ka ƙi ba wanda ya cancanta za ka yi kuɗi za ka iya ɗan na wucin gadi kuma daga ba Allah ya tambaɗar da kai Allah ya lalata ka ya lalata bayarka kuma shi wancan da aka zalunta Allah ya sa masa albarka a rayuwa saboda haka masu irin wannan su sani cewa zalunci ne kun ga babu abin da a cikin Qur'ani Allah ya ambaci cewa mai cinsa wuta yake ci balbal sai haƙƙin maraya kaga Allah yake cewa innal ladina yakun amwalata ma zulman innama yakun fi butunihim nara wuta suke ci kai tsaye to kaga wannan me mutum zai mora a rayuwarsa in duk ka ci dukiyar duniyar nan ka mutu kuma ka je ka shiga wuta wannan asara ce saboda ka abin nake ba shi mai wannan takarda shawara akwai manyansa akwai wanda suke yayin ila mahaifi ko kannan mahaifi ko ƴan uwana kusa a ji a kai ƙara a wajensu ku kai musu koke a kira ɗan uwanku a zaunar da shi a ware dukiyar kowa a santa in ma yana so ya juya muku to a fasalta a san na kowa a san wata haɗaka ce a kai wane yana da kaza wane da kaza a san juyawa ake in an ka samu riba a san yadda za a kasafta da fatan Allah ya bani iko a gyara da ƙarshe ƴan uwa akwai ɗan uwa Dr. Hamid wanda zai sanya wani littafi mai tarin fa'idoji ga shi nan mafhumul mu'amalat fil Qur'an al-Karim mun sani cewa mu da muke da a wasu sunna alhamdulillah za ga muna da kokari a wajen aqida kokari a wajen ibada amma wajen mu'amaloli wasu mu sun zama kusan zero mu'amala abu ne wanda yake bai fadi addinin musulunci ya ginu akan abubuwa guda biyar akwai aqida akwai ibada akwai mu'amala akwai ladubba sannan kuma akwai al-akhlaq halaye wa'annan abubuwan sai ka tuka su tif tif kake zamowa cikakken musulmi kuma ahlus sunna ka iya samun mu a wajen aqida masha Allah a wajen ibada masha Allah amma a wajen mu'amalolin mu akwai matsala to kaman yanda mai littafin Dr. Nuruddin Musa wato professor wanda ya gabata na makarantar legal shine wallafa littafin duk da cewa ya ambace shi mu'amalat to amma ya rakkaza akan abin da ya shafi matsala ta auratayya za ga cewa inda zaka samu matsaloli tari tari wallahi babu kaman auratayya da kasuwanci wannan abubuwan da gwalgwalan da yake cikin su ba kadan bane shi yasa duk lokacin da zaka yi darasi akan aure ko kasuwa to za ga hannaye ana ta dagawa wasi ku tambayo ana tarbuta saboda abin sun kwabe yadda ake yin auren da yadda ake zaman auren da yadda ake rikon auren da yadda ake sakin auren za ga abin ya kwabe ta ko ina to gaskiya litafi ne mai matukar muhimmanci ga wanda yana da auren da wanda yake so ya nan gaba kada ka ce to ai kai baka riga kai ba a'a zai share maka hanyar haska mai da ya kamata kai ainihin aure daga tace a musulunci bai istiqsa in komai da komai ba amma na tabbatar tun da shi malamin zakakurin malami ne wanda zai koyi da littafin zai kalato muku abubuwa na waje wanda wannan Allah ba zuwa a cikin littafin ba an yi tunanin ranar da ya kamata a sa littafin da an yi tunanin Laraba to ba mu son a raba hankulan dalibai domin ranar Laraba akwai darasi da ake anan duk da na san cewa daliban mu suna da kasala wani shi karatun sai idan a majalisin su ne in ba majalisin su bane ba Allah ba karatun hakuri ba sai ya je ba to amma saboda muhimmancin littafin na san cewa idan aka sa shi ko da ina ne wasu za su so su je to mun kalli ranakun da muke da su a sati kusan mafi yawan su akwai darsa Allahumma sai dai lahadi ina zaton kila nan majalisin da kulliya da Amr bin Hanbal ina zaton ba inda ake yin darasin lahadi kila dai ko akwai sai dai wani wuri mai nisa to shi yasan ya dai wato shi dakta yake shawara za a sa shi ranar lahadi kuma za a koma lahadi mai zuwa a masallacin kulliya insha Allah to tunda muna da zakakurin mai sai da tafai ina ga zai iya zuwa ya samo shi ɗan uwa su saya a cikin rahusa ka hamba an kawo ko to alhamdulillah to insha Allah ta'ala na tabbata wanda suka zo a jiyo su dan nauyi to yanzu ma za su mallaka kuma ina gaya muku da haka nan ake tara karatu ka tsakuro can abinda kullum matasa so kasa ganewa malami daban mai wa'azi daban baka zamowa malami sai ka iya yin littafi daga farko zuwa ƙarshe wa'azi kowa zai iya ka zo ka shakunu ka yanko wancan hadisi ko da baka iya kai shi ga baki ɗaya ba ka taɓa jin an fassara wancan aya shi ma ka hawo minbari kai ta ainihin barazana to amma kuma ka zo ka sa littafi daga farko zuwa ƙarshe wannan shi ne abin da yake da wahala duk wanda ba zai littafi daga farko zuwa ƙarshe ba zai taɓa zama malami a rayuwa ba yana daga cikin abin da gaskiya mun sha faɗa an yi ƙoƙari na harkar sunna to amma za ka ce mafi ahlus sunna masu wa'azi muke da su malaman ba su da yawa magana ta gaskiya mai wa'azi wannan kowa na mai wa'azi ne a cikin ku to amma kuma malaman su suke karanci to in kana so ka zama malami yi kokari tun littafin da za a sa majalisi ka ga cewa da kai za a fara da kai za a gama domin daga cikin matsaloli wani ayi farawa da shi to in aka kusa tsakiya kuma shi kenan sai ta bota shiri ta tab sai tan dama san dan abu Allah dan takura shi ba nauyi a jihun sa to sai ta zuwa makaranta to da Allah ya dan bulo abubuwa sai aje littafin kuma sai an ci wajen rabin littafin sannan kuma Allah ya sake kawo jarabin sa sannan sai sake dauko littafin tsakiyar san da aka yi baya nan ba zai je kuma ya koyi wajen abokin sa ba to ina ba mu shawara wallahi yadda nauyin nan ya hawo kan bugu shirya ba kuma zai iya hawa kan kuma ku shirya ba saboda haka inda ake sa littafi ku yi kokari ku mallaka kuma ku ga cewa kuna bin sadaki dake duk abin da ba ku gane ba ku dinga yin tambaya akai wata ran baka shirya ba sai ka je kalimamin juma'a baka shirya ba sai ka je kalimamin unguwa baka shirya ba ka samu kanka mai rabon gado wallahi ba sai ka shirya ba kai ne da dakatan gambo ka dora zai iya zuwa ko yaushe ba haka muka samu kan ba mu barki za mu samu kanmu a wannan gabar kuma muka samu kanmu a irin wannan gabar to saboda kai kokari ka ji cewa insha Allah in ma na ba nan kai ma kai abu zai fada a kanka saboda kuma muna fata a fara littafin nan a cikin nasara kuma Allah ya amfanar da mu gaba ki daya abin da za a yi kuma Allah ya fara barka a cikin abin da za a yi Allah ya sa mu da haka.